والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة من أصبعي يا إنا ماتا أولنا مجلسي مع البركة نا مسجد الأنصار كومو أكو لوكال جوفمان جهر بامبي نيجيريا يو قوم ديدي دوتا رمضان شكرا تدوبو ديانا دريبو دا أربعين دا شدا هجرية واني إداتي دا قوم دوتا مؤكو شكرا تدوبو بيو دا أشرين دا بيال ميلاديا زمو فار سابن درسي أيو ديكي مغانا أكام هدمر ماشي غميزين تا هو أشي أيكين جدا kula da yara dafa abinci aikace aikace wanda yake namiji ne wadannan hidindimu da ayyuka da maza suke sa mata su musu da kuma an auri mace take shan aiki a gida na mai gidanta menene hukuncin sa a shari'a shine darasin mu yau da zamu dora akai insha Allah khidmatul mar'a li zawjiha dole ne ko mustahabi ne yanci dole 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 yanci mustahabi abu ne da ake so ai akwai maganganun guda biyu na malamai Allah ya musu rahama wasu na cewa dole ne mace ta yi wa mijinta hidindimu da ayyuka a gida na wuri wasu kuma sun ce mustahabi ne ba dole bane to waɗanda suka ce dole ne suka kawo dalilai kamar haka ga sunan zan ambace su dalilan da suke nuna wajibcin mace ta yi hidima da aiki wa mai gidanta sune kamar haka na farko akwai hadisin Imam Bukhari da Muslim Allah ya musu kara musu rahama hadisin da ana asma'u yar uwan nana Aisha tace ta zawwaja ni Zubairu Zubairu ya aure ni shine Zubair bin al-Awwam wama lahu fil ardi min malin bai da komai na dukiya wala mamlukin bai da bai ko bawa wala shay'in ghairu nadhihin bai da komai in banda raqumi da yake da shi wanda yake dibar ruwa da shi akwai raquma da ake amfani da su wajen da kwaruwa da debo ruwa suna yake ce da suna wada sai kuma doki da yake da shi da yake hawa nana asma'u tace ni nake fa kuntu a'lafu farasahu ni nake nemo harawa da ganye da abincin dokin miji na Zubair ni ni nake kwaba masa abinci shi dokin ni nake share kashin dokin in yayi kashi tace tun ban iya ba har na koya tace nakan je na debo ƴaƴan dabino daga wuri mai nisa in kawo gidan mijina in yi masa hidima in kawo dabbobinsa har ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da ni ina ɗauke da kaya niki-niki in jina na asma'u tafiya mai nisa tsakanin gidan mijina da dajin da naje na ɗebo wannan kaya har ma annabi ya nemi in zo ya rage min hanya ya ɗora ni akan dabba ta ce kunya ta hana ta ta hau yanzu a nan iyayena mata abin da yake nuna mana wannan na Asma'u ƴar wannan na Aisha ce kuma matar dan aljanna shine Zubair bin al-Awwam tana masa hidima tana aiki ba ma shi karan kansa ba dabbobin gidansa ma ita take kula da su sai ke mijinki ya je ya dawo ya tarar da ke kina bacci kina kwance baki gama masa abincin rana ko abincin dare ba in an yi magana ki kama zumbura baki kamar bakin jaba ki kama fada da bala'i da masifa da balagira hadisi na biyu hadisin Bukhari da Muslim riwayar na Fatima Allah ya yarda da ita wata ran ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi ma talqafi yadina min Allah tana kuka ga annabi aiki yayi yawa a gidan Ali bin Abi Talib hajuna dole shi Allah ce ba goda umma ta ce to tace aiki yayi mata yawa a gidan Ali bin Abi Talib wannan yar annabi ne sunanta wa Fatima hannunta yayi kanta yau ga ƴar manzon Allah hannu yayi kanta saboda tsaban nika abincin da za a ci tazo ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace a taimaka mata da ƴar aiki da za a taimake ta a gida manzon Allah ya ce da ita hal adulliki ala ma huwa khairul laki min khadimin kina so nuna miki abin da yafi miki mai hidima mai aiki ya ke Fatima ta ce eh manzo Allah ce to idan kun zo kwantawa da ke da mai gidanki ku rinka yin subhanallahi 33 fasabbiha 33 ku rinka fadin alhamdulillahi 33 wahmida 33 ku rinka fadin allahu akbar 33 wa kabbira 33 wa huwa khairul lakuma min khadimin shi yafi alheri gare ku da in baki yar aiki tafi gida ki je ki ci gaba da aiki da hidimar miji wallahi haka na Fatima ta koma tana matsayin yar annabi tana ta hidima ba ma ta yar aikin ba wai dan haram ne mace ta nemi yar aiki mai taya ta aiki ba haramun bane ba haramun bane amma dai ya nuna mata tarbiyya da falalar bauta wa miji gidan miji mace ta yi aiki akwai falala akwai albarka kisa bai ba ta yin aikin ba yar gidan annabi kenan a wata riwaya annabi ya ce ki je ki yi hidima a gidan mijinki ya Fatima yace kai kuma Aliyu ka je ka nemo abin da za a cika kawo, ke kuma ki je ki aiki a gida, ki kula da yara, ki kula da yaya, ki kula da hidimar gidan gidan miji. Duk da wannan riwayar mursala ce, wannan ta ƙarshen yanzu. Akwai ta riwaya ta Bukhari da Muslim, Jabir bin Abdullahi ya rawaito, ya ce halaka abi wataraka sab'a banatin aw tis'a banatin, babana ya rasu ya bar mini ƴan mata guda bakwai. Injiwa Jabir dan Abdullah mahaifinsa ya rasu, ya bar masa yara ƴan mata budurwa budurwa guda bakwai ko tara. Yace da nazo yin aure kawai sai naje na nemo bazawa, rani ban nemi budurwa ba. Mun ji samari masu adalci, sun ji samari masu tunani. Babansa ne ya mutu ya bar masa ƴan ƙananan yara ƴan mata, ya ga shi saurayi ne zai je yi aure. Yace ba zan je in auro mai ƙananan shekaru irin ƙannena ba, su zo su yi ta faɗa a gida. Wannan nemi bazawara babba mai shekaru ta zo ta kula min da ƙannena, kuma za su ga girmanta. To wannan sai yake nuna cewa ashe ya kamata mai gida idan zai ƙara aure, idan yana da ƴan mata a gidansa ƙanana, yaran ƴan mata, to ya nemi mace mai ɗan shekaru, mai nauyin shekaru, wanda dai at least ta girmi ƴaƴansa na gida, musamman idan zai haɗa su a gida guda. Saboda mata hankalin ɗaya ne, da ƴarka da matarka duk hankalin ɗaya ne. Karka zo ka haɗa wannan ƴarka wannan matarka, ka zo suna da kuwa saboda shekarunsu ɗaya. Yanzu kuma maza gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye, maza kawai duk namiji idan ya zo aure mai ƙaramin shekaru yake rububi, ƴan ƙananan ƴan mata ake so, masu ƙananan shekaru, ƴan shekaru goma sha, ba a san ƴar 20-20 da wani abu ma, in dai akwai ƴar sha ce kiga ana rububi a kanta. To amma kuma yana da ƴaƴa ƴan mata shi ma irinta, tana haila suna haila, tana jin ita ma budurwa ne su ma suna jin haka sun taso. Mai gida ya zo ya tafi kasuwa ko ya tafi wani gari, ya zo ya tarar kowa ta naɗe ƙugu ana doke-doke da matar uba da ƴar uba. To duk wanda ya san a gidansa yana da ƴan mata ƙanana, in zai ƙara aure, duk Allah ya lura kada ya je ya gayyato faɗa a gidansa, ya je ya auro ƴar ƙaramar yarinya, shi a matsayin ya auro mata budurwa ƴar ƙarama, ya duba sha'awarsa kawai, ya zo ya manta kuma zaman lafiyar gidansa. Su zo su saka maka ido, su zo su yi ta kishi da matarka, ƴarka budurwa tana kishi da matarka budurwa, ko ba kwa so shi ne abin da yake faruwa a gidaje. Uwarsu tai ta zuga su, eh babanku ya rena ni, babanku ya gama wulakanta ni, ya ci mutunci na, ya je ya auro min sa'ar ƴaƴana, yanzu wannan shegiyar yarinyar wai ita ce kishiyata? Sai ƴaƴa su bace zubaje da kiwo da hawaye da kuka, wai an ci mutuncinsu, an auro wa uwarsu sa'ar ƴarsu ƴatta. A zo a ta kulla maka bala'i a gidanka baka sani ba, wallahi wata yarinyar da aka kulla mata haduwa suka yi suka mata shegen duka, uwar na duka, ƴaƴan ma na duka, suka daka ta lakaf. Mai gida kan ya zo ya tarar da ƴar amaryarsa ƴar budurwa a zube, me ya kai kike ma? Sai kice wallahi so dai ina son ka, ko da kana da furfura ina son ka, amma ka tanadan min gida nawa. Yasa wani lokacin in mace ta ce za ta yi aure, tace tana so a bata gidanta daban ni ban fiye ganin laifinta ba musamman idan uwar gidanta mai yaji ne citta ce akwai uwar gidan da ba ta bari a saki ga shegin sa ido a wajen uwar gida ba za su bari a saki ba tazo ta sa miki ido ta hana ki saka kina ga dalake budurwa ne kin danyi aurenki kina da dan abubuwan ki da kika zo na kulawa da miji ba za a bar ki kula da miji ba a nan gidan ba za a mana karuwanci ba duk wani abin da kike na wani rawar jiki wai ke wai 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 kaza kaza amarya aikin banza in dai baban ummi ne kan sai ya to zanta ki ma ka so mata to wanda ka ware mata gidanta ta je titi sha'aninta bayan wata ɗaya wata biyu ka dauko ta kace bari in kai ki gaida uwar gida amma in kin je ku rinka gaisawa nesa nesa da kin ga ta kawo hannu dauki takalmin ki duga da kuro dan akwai uwar gidan da gaskiya tana duka wata kuma bala'in bakin kishi ma ba zai bari ma ta gaisa da amaryarta ta ba muna kira ga iyaye masu ƙara aure muna kira ga maza masu ƙara aure a rinka yin fikihu a rinka tunani in mutum zai ƙara aure ya duba gidansu waɗanne irin ƴan mata ne a gidansa har ya je ya kawo wanda za su yi ta faɗa sai dai in zai raba musu gida kuma in yana gani ya fi ƙarfinsu Allah ya taimaka da haka Jabiru yana zuwa wajen manzon Allah suna haɗuwa sai manzon Allah ya ce da shi kai aure kai ne tazawwajta ya Jabir Jabir ya ce na'am manzon Allah ya ce bikran amsayiban budurwa ka aura ko ko dai bazawara Jabir ya ce qultu bal sayiban bazawara na aura sai annabi ya ce ka to kade auro bazawara kam amma fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuka wa tudahikuha wa tudahikuka da ka auro yar karmar yarinya tana da taimaka wasa kai mata wasa ka dan mata dariya ita ma ta dan maka dariya yarinya mai dan karancin shekaru an dan fadan wasanni haka da ita saboda yanayin ta amma bazawara sai hakuri sai Jabir ya ce ya Rasulullah ina da uzuri take yace babana Abdullahi ya rasu ya bar min ƴan mata kanana dukan su ƴan mata ne sun kai aure wa inni karihtu an aji'ahunna bi mislihinna ni bana so in zo musu da matar da zan aura irin su duk da matar yayan su ne amma shekarun su iri dai bana son haka kar a zo a samu matsala ashe sahabbai ma sun lura in ka hada mata kansu daya ana samun damuwa suna da kishi haka kuke sai dai hakuri to ai nesa nesa sai ya fi dadi yace sai na nemo musu bazawara fatazawwajtu imra'atan taqumu alayhinna wa tuslihuhunna sai na auren musu mace da za ta tsaya a kansu kuma ta rinka gyara min su wanda Allah ya ce eh haka ne barakallahu laka aw khair Allah ya ma albarka ko kuma Allah ya sa maka alheri wannan shine khairul laka to kin ga wannan mahallu shahid a cikin hadisin da ke nuna mana wajibcin mace ta kula da miji ta ci kula da aikin gida yace ta qumu bi amrihinna aw ta qumu alaihinna wa tuslihuhunna na auro mace ne dan me dan ta tsayu akan ƴaƴan nan kanne na kuma ta rinka gyara su tana musu wanka tana kula da su tana yi musu tarbiya ashe ya halatta mutum ya auro mace dan hidimar ƴaƴansa ashe ya halatta mutum ya auro mace wanda za ta kula masa da ƴaƴan gidansa ko kannansa ko ƴan uwansa. Ke yanzu uwa da kike zuga ƴarki, kar kije ki zama baiwa ai ta saki aiki kina bauta akan ƴaƴan wata katuwa. Ta kashe aurenta za ta bar miki wahala, ta gudu ta bar ƴaƴanta. Ke kuma yanzu ki zo shekara ɗaya shekara biyu dukkin tsufa kina wahala akan ƴaƴan wata. Ba mamaki uwar mutuwa ta yi, ba mamaki sabani aka samu auren ya mutu. Wannan wasiya, wannan karatu da iyaye mata suke wa ƴaƴansu idan za a auren da su, kuskure ne, kuskure ne, kuskure ne, kuma saban Allah ne. Ku dattawan nan da ku nake, ku daina zuga ƴaƴanku ƴaƴa mata kuna zuga su suna fandarewa mazajensu wai don saboda ta auri mai ƴaƴa. Yanzu wani matarsa ce ta mutu ta bar masa ƴaƴa bakwai shida. Sai ya ce bari ya zo ya aure shi, wa auren ne ma ya dame shi, ba zafin mutuwa ya dame shi, uwar gida ta mutu. Ya ce bari ya auro wata don ta zo ta kula mai da ƴaƴa. Eh, ai ba ma so na ake yi ba, ni kan ai baiwa ce, ai ni kawo ni ne, kawo ni aka yi don in zo in maka aiki wa ƴaƴanka. To akwai laifi ne dan ya auro ki, ki ci ribar aure kuma shi kuma ya ci ribar hidima da zaki kula mai da ƴaƴa? Eh, ai ni kan mai gadi ma ka mai da ni, ni kan ai ƴar wahala ne wahalalliya. Ni ne kashinsu, ni ne fitsarinsu, ni ne abincinsu, ni ne makarantarsu, ni ne kaza. A'a, ba ga Jabir ya auro mace saboda wannan hidimar ba? Yanzu mata har yanzu ba za ku je makaranta ku ilimi ba? Yanzu mata har yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba? Yanzu mata har yanzu ba za ku yi aiki da sunna ba? Babu wani aibu dan mijin ya aure ki yana da ƴaƴa, watakila matarsa ta mutu ko auren ya mutu ko kaza ko kaza ko kaza, yana da tarin ƴaƴa, ya ce ya auro ki saboda ki zo ki kula da ƴaƴa, ba laifi ba ne. Ki zuba naki ƴaƴan ki kula da nasa, wannan ba laifi ba ne. Ko a zo za a auri miji, to na san kana da tarin ƴaƴa a gidanka, sai dai ka nema musu ra'ayinki. To kefa, ni ba zan iya hidima ba, ƙashina ba zai iya ɗauka ba, kaza kaza kaza. Ku daina yi, ku kwatanta. Na'am, shari'a ta ce kar a ɗora muku abin da ya fi ƙarfinku, amma matuƙar za ki iya sai ki samu ki. Allah ya sa kuna gane. A wata riwayar ta Imamu Abu Huraira, Bukhari da Muslim suka ruwaito, wanda Allah ce kairu nisa'in rakibnal ibla nisa'u Quraish, mafi alherin mata da suka haura ƙumi su ne matan Quraish. Quraish a wata riwaya ce salihu nisa'u Quraish. Ahnahu ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zawjin fi zati yadihi, masu kulawa da ƴaƴa, masu kulawa da miji, mafiya alheri a cikin mata matan Qurayshawa. Kun ga ahnahu ala waladin, tana kula da tausayi da jin ƙai akan yaro, sannan kuma tana kulawa da miji. Ashe kula da ƴaƴa da kula da miji, ashe addini ne, ashe shari'a ne, kuma abu ne mai kyau. Allah zai baki lada baiwar Allah. Hadisi ya zo, manzo Allah ce la kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, da zan umarci wani yayi sujjada wa wani, da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda nauyin hakkin miji akan mata. Daga cikin hakkin miji akan mata shine ta masa hidima. Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Abdullahi dan Umar, manzo Allah ya ce wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, mace mai kiwo ce, kiwo kiwo, Allah ya daura mata kiwo akan gidan mijinta. Ai kiwo ba zama haka bane, kiwo aikin wahala ne. Wa waladihi, da kuma ƴaƴan mijinta koda ba ke kika haifa ba sai Allah ya tambaye ki akan ƴaƴan mijinki wa hiya mas'ulatun anhum manzo Allah yace sai an tambaye ta akan mijinta sai an tambaye ta akan ƴaƴan miji ki kula in dai kin yi aure kam to kin yi register anan ake neman aljanna hidimar gidan miji da fadafa soye soye gyare gyaren yara sa su ai wanka akai su makaranta a kula da su ai musu kaza duka in Allah ya kaddara miki sai ki ringuma Allah sa albarka amma magana a fandare ke ma kin zama mata birni kina fandarewa yar boko ni ba zan iya wannan wahala ba wannan wahala mazan zamani a ta dora maka wahala ba zan iya ba to me ga ki gidan ai shi yana wahala akan ki akwai riwayar ibnu abi shayba da isnadi hasan daga abi sa'id al-khudri wani mutum ne yazo da yassa anna rajulan ata bibnatihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko bibnatil lahu yazo da yassa zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ga yata na kawo ta kita yauri inna ibnati hadhihi abad an tazawwaja tajin aure sai manzo Allah yace da ke ya zaki kin aure ati'i abaki ki babanki kamar yanzu ke da babanki yace ki aure kina nan kina da shirin tare duniya ko ana jiran wani da ba a san bai ma san kina son sa ba san masa wani koshin wahala tana nan tana ta jira tana kiyo tana jira wai wane take tunani wane da koma farkin ki baya yi ko tinoki ko bai ma san ki ba mace ki zo kina ta wahala kin gamu da wahala indai kina son wanda bai ma san ki ba ko ajin ku ba daya ba matsayin ku ba daya ba ke ga ki yanda kike shi ma ga yanda yake ki je ki ringumo rikicin da yafi karfin ki kowane takalmi da kafan da yake san shi kowace hula da kan da yake shiganta kowane wando da kafar da yake shiganta kowane hijabi da wuyan da yake ake rataya masa to yaya mace za ta je ta taro abin da yafi karfin ta wata yarinya ta je ta samu wani mutum mai daraja babba fa mai mutunci mai matsayi ita kuma gata Allah ya sa albarka wallahi tallahi Allah ya sani ci na sha na rayuwa ta gaba ɗaya tunaninka nake yace ke me hadin dirgi da mota to wallahi ni dai na gaya wa iyayena sun ma sani in ba kai ba wallahi ba zan aure kowa ba sai dai in mutu a haka na hakura da auren yanzu wannan daidai ta yi yanzu wanda ya dauko hular da ta masa yawa in yasa za ta yi daidai yana sa ta za ta rufe mai ido yanzu jariri aje a dauko rigar ubansa a rataya masa zai gano haba mata me yasa kuke irin wannan haka kurin fa take hango wani da dan maikwansa da haskensa tace ai ita kuma a duniya wancan take so kuma bai ma san tana son shi ba wata tazo tana taurin shi sheka tana kuka wai a taimaka mata a hada ta da wani nace me ya faru wani zaka hada ni da shi nace a ba zan iya ba ai dariya ma zai mun na masa magana akan ki Allah ya ce ai aure annabi nace ja ayoyinki da hadisanki layin ku ba daya ba ke ma din ƙarya kike in wani yazo wanda bai kai ki ba gudun sa zaki yi to irin wannan dabi'a da mata suke da shi a makalewa wani a ce dole sai shi har ma abu yazo ya jawo matsala ke zai kare matsala a kanki. Wai wata wai saurayinta ya je wajenta, saurayin fa ita ta gayyato shi, yace bari dai yau kan ya je dai abin nan. Yana zuwa yace to daman dai abin da ya kawo shi ya zo ne ba ta hakuri saboda al'amura na rayuwa, gaskiya ba zai iya aurenta ba. Sai aljanu suka tashi, wayyo Allah, aljanu suka tashi, ta yi ta mala'i, ta yi ta doke-doke, ta yi ta cire hijabi, ta yaga dan kwali, tana nema ta kwabe, ya miƙe, ya yi waje. Iyayenta suka zo suka ce, ayyai, kai kuka ce kana son ta mana, ka ƙaunace ta. Haka kawai ki zo ki tada aljanun ƙarya, saboda ke ce jarababbiya. Wai kuna gane abin da nake faɗa kuwa? Ko karatun bai muku daɗi bane yau kam? Ai tsiyar ku kenan, in an faɗi gaskiya sai ku turkune fuska duka gaba ɗaya. Allah ya bawa kowa wanda ya dace da ita. Amin. Duk da aka ga kaza tana yawo da takalmi, to akwai damuwa. Haka ne? Saboda ba a taba ganinta da takalmi ba. Agwagwa a ganta tana jawo a kore-kore da igiya a bayanta, zai yiwu? Ai da an gani sai gudu ko? To ke ma kar ki je ki shiga harkar da ta magarfanki. Daidai ruwa? Banjima? Daidai ruwa? Daidai ruwa daidai gari, daidai ruwa daidai tsaki. Duk wacce ta zo dama koko, ta gumbuda uban ruwa ta sa kamu kaɗan, to akwai damuwa. Wallahi ba zai shawo ba, da ƙyar ma in ya zama kunun zaƙin ma. To, ina dai buga muku misalai, duk da na ga yau ranku a ɓace yake, abin mai muku daɗi ba. Allah ya ba ku haƙuri. Manzo Allah ya ce wannan yarinya ke a tsiyi a baki, ki bi babanki ya ce ki aure. Sai ta ce a'a ya Rasulullahi, sai ka bani labari hatta tukhbirani ma haqqu zawji ala zawjatihi. Babana kawai ya sani na je na yi aure, alhali ban yi ilimi na san me haƙƙin miji akan matarsa ba. Ki ji mata mai ilimi, ki ji yarinya mai karatu, ki ji yarinya mai tarbiya. Sai ka bani labari menene haƙƙin mace miji akan matarsa. Me yasa na ƙi yadda ne aure? Ta ce ya Rasulullahi, wallahi in aka kai ni gidan miji yanzu ban san me haƙƙin miji na a kansa, menene haƙƙin miji na a kaina, ban sani ba. Bari ki ji abin da Annabi ya ce mata. Daga cikin haƙƙin miji akan mata yace haqqu zawji ala zawjatihi, haqqu zawju zawji ala zawjatihi an law kana bihi qurhatun falahasatha. Idan mijinta yana da kurji, kurji yayi diwa, kurji yayi jini, ta sa bakinta da harshe ta tande ta share shi, girman hakkin miji ya kai mata saboda soyayya da kauna da kula da miji ta masa wannan. Yace ko kuma hancinsa yana zubar da jini ko yana zubar da ruwa ko wani abu, ta saka bakinta a hancin miji ta tsotso. Ke ya daga kina rume ido kina wani wayyo wayyo, ƴaƴan matan zamani kenan. Sai ku bari in karanta hadisin ai ko? Ba cewa aka yi dole ku je ku yi ba, amma dai ana baku labari ne don ki san cewa wallahi mijinki yana da haƙƙi a kanki. Aw ibtadara min kharahu sadidan aw daman thumma lahasathu ma addat haqqahu. Idan ta tande ciwonsa, in ta tsotse jinin da ke cikin hancinsa ko majinin da ke cikin hancinsa, koda wannan take masa, wallahi bata gama biyan haƙƙin miji ba. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisi hasan. Kuma wannan abin duk da kuke yi, ni na gama tadda ɗanta yana mura, kin san me take yi? yaron yana mura wallahi hanci bakin ta ta sa a hancin yaron nan ta zuko majinan nan oh ni dai ba manta dai ko hadiyewa tai ko kuma ban san dai me ya faru ba dai Allahu ta'ala alam nace ashe da mun za ku iya yi amma ba za ku yi wa mazan ku ba ko in Allah ya jarabe ki da miji mai majina rabe rabe kin gaje ki je ki ta shaka abinki Allah sa albarka yanzu wannan zai miki kyashin biyan kudin kujerar Makka da Umra Allah 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 ba ku ikon bin mazajen ku Allah sa ku rinka gane wannan karatu da nake yi akwai hadisin Imam Ahmad riwayar Imam Abu Huraira an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace mata ce tafi alkhairi ayyu nisa'i khair fadala ce Allah ce ta surruhu idza nazara wacce take faranta masa rai da ya ganta sai farin ciki haka kike mijinki da ya ganki sai ji dadi yana kallon ki sai farin ciki koko yana ganin ki sai turbune koko da ya ganki in ya tuno kudin cefanan da kike tatsa a wajen sa sai zazzabi ya kama shi koko da ya ganki ya ga matsala ki kokari ki zama irin wannan mata da zaki mallake zuciyar mijinki yana kallon ki ya ji farin ciki wa tuti'uhu idza amara ita ce matar da take wa mijinta da'a in ya umarce ta wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi manzo Allah ya ce ba ta saba wa mijinta ta aikata abinda baya so a karan kanta ko ta guje shi a shimfida ko kuma ta dinka aikata abinda baya so a karan kanta kuma da dukiyarsa gaba daya mace mai kula da miji Nasa'i ya da rawaito hadisi riwayar Husain ibn Mahsan daga wata gugguwansa ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wata bukata yayin da ta gama za ta tafi sai manzo Allah ya ce a za ci zaujin anti ke kina da miji qalat na'am tace eh sai annabi ya ce yaya kike a wajen mijinki me kike masa tace ni bana damuwa da shi sai abin da ya gagara nake masa yace to sai annabi yace to unziri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki ki kula da matsayinki a wajen mijinki ki maza hidima ki bi shi dan mijinki shine aljannanki kuma shine hutarki hadisin Imam An-Nasa'i fa innahu jannatuki mijinki shine aljannanki wa naruki kuma shine hutarki ina mai zagin miji kin shiga uku kin shiga shida kin shiga tara kin shiga sha biyu kin shiga sha biyar kin shiga darin banza ina mai dukan miji duka kai da Allah sai ai magana wani la kuma duk kuna yi ga ku a gabana kuna yi akwai masu duka kin shiga uku kina dukan mijinki ina mai zagin uwar miji uwar ta yi naƙuda ta wahala ta haifa miki mijin da kike so ki buɗe baki ki zage ta ashe baki da kunya ashe baki da tarbiya ashe baki da ladabi ina mai kishi da uwar miji yau mai ka sayo hajiya ina ruwanki da abin da ya sayo uwarsa eh ai hajiya kam ita take cin dukiyar ka ba mu ba ha to akwai laifi ne idan uwarsa ta ci kudin sa eh ai mu ka yanzu duk abin da ma hajiya take so sai an mata kafin amana yanzu akwai laifi idan ya je ya taimaki uwarsa ke ba uwar wata bane nan gaba ni fa gaskiya lamarin matan nan ya fara isa na lamarin ku ya fara bani tsoro wasu abubuwan da aka ce kuna yi yana bada firgici da damuwa Allah ya ce walahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja mata suna da haƙƙi akan ku kamar yadda kuma kuke da haƙƙi akan su amma Allah ya fifita maza akan mata haka Allah ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 228 ko kina so ko ba kiya so ko kin yadda ko ba ki yadda ba namiji yana sama da ke Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah wasu malaman tafsiri suka ce qanitatun dinna ana nufin muti'atun matan kware su ne masu yi wa miji da'a to idan ba kya masa biyayya da ladabi ba kya masa hidima duk macen da miji zai ce ta yi ba ta yi ba tana mai hidima tana mai da'a ba ta yi to zaman aure ba zaman bariki ba ne zaman aure zaman addini ne yau dai jikinku ya yi sanyi gaba daya tun da safe Allah ba da hakuri barin kyale ku haka ne don na ga ji sannan na ci gaba da karanta su za su kakkarya muku kafafuwa ba lalle ma ku iya tafiya gida ba Allah ba da hakuri malamai suka faɗa cewa akwai hadisi da yawa da ba za mu iya karanta su ba a yanzu da suke ta magana akan haƙƙin miji akan matarsa wannan kuma shine abin da yafi dacewa malamai masu wa'azi da da'awa su yi ta karantar da mata kullum musamman matan wannan zamani da suke da wahalan sha'ani a rinka gaya musu muhimmanci na kula da gida da kulawa da tarbiyya da kulawa da da'a don wannan da'a din da shine ake samu a cikin moriyar miji kuma barin gaya miki abin da ba ki sani ba mijin wannan zamani in kina so ki ci moriyar sa ki da'a da ladabi da biyayya wallahi idan ba ki da'a ba ki ladabi da biyayya duk wani abu na alheri zai zo wallahi kaucewa zai yayi niyan zai yi kaza sai ce na fasa ba zan yi ba ba dole bane saboda ba ki da kirki halinki bai da kyau da haka ku daje ku rike mazajen ku ku kyautata musu dan ku ci moriyar su mace mai bin miji miji yana zama ne a tafin hannunta wallahi saboda tsafar tana bin sa tana masa ladabi da biyayya to amma akwai abin da ba a yi wa miji biyayya kuma bai da haƙƙi akan ki lokacin da miji ya umarci mace da wani abin da ba shari'a tace a yi masa ba to tana iya fandarewa tace a'a ba zan iya ba cikin ladabi da biyayya ko kuma ya umarce ta da abin da yukhalifu shar'a ya saba wa shari'a miji ya umarci mace abin da ya saba wa shari'a kattai amma ba tare da ta zage shi ba da dai san hikimar da za ta kauce falaysa alaiha an tuti'ahu misali kamar yanzu misali miji yazo duk ɗan kuɗin da kika tara sai ce kawo su baya barin ki tara kuɗi da kin tara ya kwace da kin tara ya kwace bai kamata ki masa da'a ba in kika ki bashi kuɗin nan baki saba wa Allah ba in kika canja wajen ajiyar kuɗin ki baki saba wa Allah ba dan ba inda shari'a tace miji ya rinka kwace kuɗin matarsa kuma ba wani alƙali da ya isa ya hukunta ki ko ya miki fada saboda kin rike kuɗin ki baki ba mai gidanki ba musamman mai gida mufsidi mai gida mabarnaci mai gida mai son zuciya wata tace malam ubana ya mutu an raba gado ya bar min gidaje da gonaki da shaguna a kasuwanni mai gidana ya zo kallame ni da maganganu na soyayya da kauna aini da ke mun zama daya ƴaƴan mu tare ni yanzu ni na isa na rabu da ke al'amarin mu ai ya zama tibda taya eh zai kifar da ita kenan ta debi takardun gida mace kuma in dai an nuna mata soyayya to idan ta rufewa yake yanzu za ta dauka ta bayar ta dauki takardun gidaje ta bayar ta dauki takardun shaguna ta bayar ta dauki kaza wallahi mai gidan nan kafin akai wani lokaci gaba ɗaya ya sayar da wannan wurare kawai sai ji ta yana kokarin karin aure da kudin wa da kudin gidan gadon ta da ya sayar da kudin wa da kudin gonar gadon ta da ya sayar da kudin wa da kudin hakkin ta na gado da ya rike shi zai kara mata kishiya don Allah akwai wani malami mai adalci ko alkali mai adalci da zai wajabta wannan matar ta ba wannan miji ki bashi kudin ki miki kishiya yanzu halaccin kishiyan akan dukiyar ki ya kare tace duk taimako taimako amma wallahi ba zan baka sulena kaje ka kara miki kishiya ba to akwai mutumin da ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya karbe miki kudin ki ke kuma ya barki da ke da yayanki cikin talauci da yunwa baya fashin aikin hajji da umra da kudin ki ke kuma ko umra ma baki taba zuwa ba wallahi bai halatta ai masa da'a ba haka malamai suke cewa lam yakun alaiha an tudi'ahu da mijin da zai ce wa matarsa sai ta fita ta je ta yi aiki ta nemo masa kudi ta zo da kudi kamar yanzu yadda aka samu dabi'a wasu mazaje wai mutum wai kawai wai sai ya je ya ce wa matarsa zo mu je mu miki passport tana murna ta dauka umara za a kai ta ko aikin hajji sai ya gama mata komai ya je ya samu dan ejin yayi magana ya ce akwai matata yar hajji ce dan Allah ina so ka kai ta zan kai ta Saudiya shekara biyar za ta je ta nemo mana kudi bayan shekara biyar ki dawo kurin ya ga kina da sauran karancin shekaru sai ya je ya miki hanya a tura ki Saudiya ke kin dauka umara ne ashe wani kamfani ya je ya ba da ki wallahi akwai mazajen da suke tura matansu Saudiya su je su nema musu kudi anan gurin in mace ta fandare ta ce ba za ni ba bata saba Allah ba dan ko ba jakar aiki bane aka kawo maka ba a kori kura mane ta dakon kaya ka samu kudi ba injin nika bane da zaka je kai nika ka samu kudin kashewa in banda lalacewar mijin wannan zamani ba ka hakura da mata ka shekara biyar shekara shida wai ka tura ta wai ta je Saudiya wai duk wata in ta karbi albashi ta dinga turo maka kuma ke da yake baki da wayo gajace ke ki tafi ki je shekara daya kina turo masa shi zai hada kudi uwarsa za ta ce to haka za ka yi ta zama baka yi aure ba da kudin da kike turowa zai je samu wata bakauya ya auro ya miki kishiya ke ku kin zo kina yake baki da hakorin makka eh yaga kin ci uban aiki kin zo kuma ga kishiya kin samu kai kika tara kudin da za a yi miki kishiyar kuma ina shari'a tace mijin ke tura ki zai ki nemo masa kudin da zai ciyar da uwarsa da ubansa ya ciyar da kansa ya dauki nauyin rayuwarsa ko aikin gwamnati ne miji ya tura mace yace wai ta je ta yi aiki dan ta kawo masa kudi ya kashe in ta ga dama ta ce ba za ta yi ba me yasa ba hakkinta bane ta ciyar da shi me yasa baya kanta a shari'a ta dauki nauyin gidan shi me yasa shine ya kamata ya kula da ita ya dau nauyin ta ana tare da ni al'amura fa sun canja fa wani ma Libya ya tura matarsa Libya ko miji ya tura ki gidan wani mai kudi ya ce ki je ki ringa musu wanke-wanke da shara in kun samu kudin albashin ku raba a'a amma ke ki je ki nemo aikin da zaki ki aiki a karan kanki ki kula da kanki ki taimaki kanki ki taimaki yayanki wannan ba laifi bane saboda ra'ayinki ne ai daman ba dole bane ke ki kula da shi shine aka ce dole ya kula da ki haka malamai suka ce Allah musu rahama haka yan uwa na mata, addinin musulunci addini ne da yazo da adalci, bai zo da son zuciya da ainihin wato cuta ba. Abu na ƙarshe da zan tsaya a kai shine wajibcin namiji ya ciyar da matarsa abinci. Maza, kuna barin matanku da yunwa a yau. Wasu maza suna barin gidansu da yunwa a yau. Wasu maza ba sa kula da kuɗin makarantar yayansu. Wasu maza ba sa kula da kuɗin islamiyya ma na yaro ba sa iya yi. Wasu maza tunda ya aure ta bai taɓa yi mata ɗinkin sallah ba. Yau Allah ya kawo mu lokaci na ƙarancin tausayi da ƙarancin jin ƙai. Kin ga ɗan kayan lefen nan da ake yi, shi ma da wasu suna nan suna ta wa'azi, sun iya wai karatu, suna neman su hana ai kayan lefen nan. Yanzu kayan lefen in aka miki shine abin da zaki tsira da shi shekara 20. Namijin wannan zamani daga wannan lefen, wallahi ba lalle ƙara miki wani kaya ba. Akwai matar da tace yau shekarun mu mun rufe 10 tun kayan lefena, wallahi bai taba sayo mun atamfa ya kawo mun ba, ko atamfa 1000 bai taba sayo ya kawo ba. Yanzu wannan mijin daidai yayi, akwai tausayi a nan, amma shi ko durowarsa kaya kala 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 kala. To dan kayan lefen ma da shine zai yi ki samu ki rinka sawa a gidansa. Wasu suna nema su rugurguje, ba sai an yi ba kar a yi. To kai ma kada a maka gado da katifa, dan babu wata ayar da tace mace ta zo maka da gado da katifa. Kujerun daki da na falo da kayan kitchen ko cokali, in ta ga dama ba za ta zo da shi ba, duk kai zaka siya. Wallahi ba adalci a ciki. Yanzu duk wanda zai aurar da diyarsa a yau, ni na san wannan wa'azi maza ba so suke ba. Wani da ya je rediyonsa zai kashe kai, tashi mu tafi, wannan harkar sa ba a gane mata. Duk talaucin mutum yau a Najeriya idan zai aurar da diyarsa budurwa, in Allah ya soya da sai ya kashe kuɗi wajen miliyan guda ko sama da miliyan guda. A tambaya, nawa ne kuɗin gado yau, mai arhama na bakin titi, nawa ne kuɗin kujera, mai arha 500,000, gado fa Hajiya zakin baki nawa ne ma 700. To kin ga tsakanin gado da kujera an ci nawa? 1,200,000. Wannan na ƙauye kenan, dan a ƙauye nake wannan wazi. Akwai matar da tace mun mallan Dubai zan tafi. Nace me zaki? Tace zan je ne wa yata sayayya. Nace yanzu Hajiya sayayyar sai an tafi Dubai? Wannan wallahi shekaru ne da dama take gaya mu. Tace yo me zaki da siyo? Tace gado ne fa zan siyo kawai da kuderu. Baiwar Allah mace kenan, in dai za a yi aure tana iya kashe kuɗi ta hidima wa miji. Tace wallahi ubanta naira 15,000,000 ya bani. Yace in je in kashe tsakanin gado da nata da na mai gidanta da kujeru, in kaso kuɗin jirgi daban. Yanzu wannan mutumin da za a yi masa wannan, wai sai wani malami ya zo ya bayani, yace wai shi kuma wai kada ya mata atamfa, kada ya mata leshi wai in zai kaita. To da wace aya da wani hadisi aka ce kai kuma aje a kai maka wannan kujeru da gadaje? Kyautatawa ne kayan lefen nan, kamar yadda kujerun nan da ake muku, da kayan gara da ake kawo muku, da kayan kitchen da ake muku, kyautatawa ce. Tunda ba za ka kyautata ba, ba za ka yi ba, ba wanda ya sai ce maka kayan lefe dole dole ne. Haka kuma ba wanda ya sai ce kujeru da gado da katifa da za a kawo maka dole ne. Wata mata ta bugo mun, mallam dan Allah a taimaka mini, aure ne an daga, an zo an daga, an yi an daga, abu ya gagara. Nace me yasa ake ta dagawa? Tace wallahi mallam an gama sayan duk abin da za a saya daidai gwargwado, katifa ta gagara. Nace yanzu shi mijin da zai aure ta ba zai je kasuwa ya sayo katifar da zai kwanta da matarsa ba? Wallahi mallam ya zuba mana ido, ki duba shagwaba fa na wannan mijin wannan zamani. Katifa fa da zai kwanta an shagwabar da shi, amma wai wannan wai shine wai zai zo ya je gaban malami da gemunsa, wai yana zaune wai a bashi mata wai kada ka yi kayan lebi.
yazo ya zazzare miki ido bai zo miki kawo miki komai ba amma wai yana jiran a kai ki da gado da katifa da kayan alatu kayan miliyan kaza shi kuma bai zai iya bada suturar da zaki sa ba dole sai mun gyara wannan tunanin in ba za a yi ba to kar a yi ba za ka yi ba to mu ma ba za mu yi ba wani yaro yazo ya samu wani dattijo ya ce shi sunna yake yi alaji mu auren mu na sunna ne yace to na sunna za a yi ko yace eh yace to ba laifi ashe yaro kan yana nufin ba zai yi komai ba ba zai mata sutura ba ba zai sai mata takalmi ba zai komai washi wai wai iya abinda zai ba shine abinda sunna tace sadaki yace yayi kyau Allah saka da alheri yace ubanka da zai aure uwarka ya aka yi na daya tukunna akwai al'adar da ba an saba shari'a bane in an mai da ita dolen dole shine aka saba shari'a amma akwai al'adar da ba laifi bane da haka wasu maza dan maza kiga su suke sayawa matan kayan dakin saboda sun san ba dole bane kayan daki ga ya mace yace to ba damuwa ka kawo sadaki shi kam ai zaka bayar ko yace eh yace to ka kawo ya kawo aka daura aure yace uwarta ki gode wa Allah za a yi auren sunna ba ruwanki da zanin gado ba ruwanki da katifa ba ruwanki da cokali ba ruwanki da kwano ba ruwanki da komai yaya ne ma kuma ya zamu bashi ba inda Allah yace mu hada masa da kwanon cin tuwo ba inda Allah yace mu hada masa da gado ku duba mazan nan duk da suke gaba na duk ransu a bace yake wallahi tunda na fara karatun ana gani sai suka kifa kai ba a so nake wannan karatun ba a so in dai namiji za ka yi karatu ka ce kada kai mai kayan daki to yanzu zai kashe radio amma suna da yawan fata su ta bin malamai malam me hukuncin kayan lefe malam me hukun yau fa sadakin ma fa wallahi da rowa suke ba da shi sadakin ma sai an ta bugawa wai kun ga lokaci yayi wai in tsaya sadakin marowa yake ba zai bayar da yawa ba wani ba sadakin nasa ma idan ya bayar wallahi tallahi sadakin idan ya bayar gaba ɗaya kin san akan me a kwanukan cin abincin sa kawai kala daya za a kawo mai sadakin wallahi akwai kwanon cin abinci kwanon tuwo da na miya da ta tsakiya billahi alazim ya fi karfin kudin sadakin da ka ba 100,150 din kun musu adalci nace ke ki je ki ga yawa saurayin mai neman auren ki ce je sai katifa da kawo ni ba zan bada wani taimako akan wai wai an daga aure akan katifa ba ba za a saya ba yaje ya saya ba matarsa bace ba shagwabar banza shagwabar wofi ya kamata malamai wallahi su duba halin da ake ciki iyaye mata suna wahaltuwa da azabtuwa a wajen aure yau duk wanda yake da budurwa in bai yi da gaske ba wallahi kafin ya aurar da ita sai hawan jini ya kama shi ai shi yasa ake da an maka haifuwa burut ka zo ka ga ya mace ya ya dabba da kodo ko gorko eh aka ce dabba sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi sai je liman ya ce liman a taimaka mai da addu'a kuma Allah ba shi yanda zai yi saboda nauyin dau aurar da ya mace yau ba karamin aiki bane wani mutum fa yasa aka kawo mata kayan aure bari ku ji talaucin da ake fama da shi dan kayan auren da aka kawo yarinya tana zana jarrabawar ƙarshe kudin jarrabawa da za a biya babu kudin mota da za ta hau ta je ta zana jarraba ta je ta dawo wallahi babu kin san me ya faru cikin kayan da aka kawo mata uban ya dauka aka kai kasuwa aka sayar da wani bangare ba a sani ba mijin bai sani ba aka je aka biya mata kudin makaranta da shi aka dan rage mata take zuwa ta zana jarrabawa ta gama wannan al'ummar da suke rayuwa cikin wannan bala'in talaucin da masifa bai kamata a tausaya musu ba Allah ya sa mu gyara. Allah ya kyautata. So za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala. Gobe za mu karisa sauran bayanai. Gobe ku zo da wuri. Eh insha Allah ta'ala gobe zan fadi abinda maza ba sa so. Eh zan yi bayani. Ko ma me ma zan yi bayani in Allah ya so yadda. Sai na sauke nauyi insha Allah ta'ala. Allah ya gyara halin mu.
Amin.
Alaji kai hakuri kai kuma na garan ka ya baci. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.